Baba Suda
Sarkin Labari.
Ajali aka ce in yayi kira ko babu ciwo sai anje. Wasu ƴan matan karkara hudu sun yi shahada a ruwa bayan da suka kammala shan inuwar mangwara susu goma. Muna da cikakken labarin. Wani korarren Saudiya da ake zargin yana tara wasu manya-manyan mata tikari a wani gida suna morewa. Al'umar unguwar sun rara ko su hukumar Hizba.
Ɗaya kwanan ta biyar, ɗaya kwanan ta uku ran. To kuma dai yanzu wannan ita waccan yani dogo wadda muke tare da ita. Da dan yin sanin Nigeria din da akai wani lokacin tana shigo.
To ko ya za a yi da waɗannan bakin tikaru? Shi kuwa wani attajiri a nan Kano, Alhaji Awwal Hassan. Zarginsa ake da zambatar wani ɗan uwansa mazaunin Saudiyar, wani kantameman gida na miliyoyin naira.
Amana ce ga alaka, ba zan taɓa tsammanin zai cuce ni ba. Kuma yana da gidajen nan irin nawa sun fi ɗari, yana da kuma da kamfanin robobi, ba zan yi tsammanin ba zai ci nawa.
Akwai yadda 'yan sanda suka gano kitimurmurar wannan attajiri suka kuma maka shi a kotu. A ɓangaren Zawarawa kuwa
ta ɗora kanta akan halayyar banza ta bin ƙawaye, wanda su ɗin nan su da mazajensu ba ɗaya ne da ni na tamazin ba, su sun fi ni ƙarfi.
Shi kuma fanninmu na lafiya zai tattauna batun alaƙar azumi da cutar sikila. Don Allah sai ku dakace mu. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba, uku ga watan Ramadana mai albarka, wadda muke fatan Ubangiji ya sa mu dace da dukkanin alhairan da suke cikin wannan rana da ma waɗanda suke cikin watan na Ramadana mai alfarma. Kuma gabanin tsinduma cikin shirin ka'in da na'in, bari mu yi ratse zuwa teburinmu na labarai wanda jakada Abdulbasi Abdulmumin zai karanto mana su a yau.
Wani malami da ke sashin tarihi a Jami'ar Bayero da ke nan Kano, Farfesa Muhammad Tijani Naniya, ya ce shirye-shiryen da gwamnatin jihar Kano ke yi na samar da sarakunan yanka illa ne da koma baya ga masarautar Kano. Farfesa Naniya ya bayyana hakan ne yayin zantawarsa da gidan rediyon Dala, yana mai cewa abin da gwamnatin ke yi abu ne da zai jawo zubar da daɗaɗɗiyar kimar da masarautar Kano take da ita a idon duniya. To farfesan na wannan zancen ne katson kuma da yammacin yau sai ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a dokar ƙarin sarakunan yanka guda hudu a nan Kano. Majalisar dokokin jihar Kano ce dai ta gabatar da ƙudurin dokar wanda ya ƙara sarkin Bici da sarkin Rano da sarkin Ƙaraye da kuma sarkin Gaya, inda dukkaninsu a baya suke ƙarƙashin ikon mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, bari mu je ga sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun jan hankali da taka tsantsan ga masu tashi a filin jirgin saman Malam Aminu Kano don kaucewa cusa ƙwaya a jakunkunansu, kamar yadda ta faru akan matashiyar nan da hukumomin Saudiya suka sallama, wadda iyayenta suke dakon yin tozali da ita. Kuma jakadiya Yusra Ismail Zubairu ita ce za ta karanto saƙonnin ra'ayoyin naku.
Saƙon farko cewa yake ya kamata duk wanda aka samu da hannu a wannan al'amari a miƙa shi hannun hukumomin Saudiya domin fuskantar hukunci. Saƙo daga Isa Ibrahim na Roni, Lahadin Makole. Masu zuba ƙwayoyi, Allah ya shirye ku. Daga Hawwa ƴar Gaya, muna kira da gwamnatin Najeriya da a dinga yin irin wannan hukunci akan masu safarar ƙwayoyi domin rage tashin hankali. Saƙo daga Babangida Kumbotsu. To Zainab, Allah ya fito da ke lafiya. Daga Widat Muhammad, za mu ƙarƙare da saƙon Malam Balarabe Sheka, unguwar malamai, inda yake cewa to matafiya sai a yi hattara yayin tafiya. Fatanmu Allah ya kiyaye. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba, mun gani muna godiya.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai leƙa kotun majistiri ne mai lamba 12 ƙarƙashin mai shari'a Rakiya Lami Sani, inda 'yan sanda suka gurfanar da wani attajiri a nan Kano, Alhaji Awwal Alhassan, bisa zarginsa da zambatar wani ɗan uwansa mazaunin Saudiya, wani kanta mai man gida na miliyoyin naira. Mutumin mai suna Muhammad Garba yana zaune ne a ƙasar Saudiya shi da iyalansa baki ɗaya, inda bayan ya tara kuɗaɗensa sai ya zo nan gida Najeriya ya sai wani ƙaton gida na miliyoyin naira, wanda ya ce ya bar shi a hannun wannan attajiri ɗan uwa nasa, da sunan zai saka masa ɗan haya a ciki ya dinga aika masa da kuɗaɗen tunda ɗaya ɗan uwansa ne na jini, kuma akwai yarda da amana mai ƙarfi a tsakaninsu. To amma fa sai dai kash ga mamakin wannan mutumi, sai gashi tamkar kura ce aka ba ajiyar nama, saboda yadda a cewarsa tsawon shekaru bai tura masa da ko kwandala ba, kuma ko da ya dawo kanan ya ce ina aka kwana, sai ya ce masa ai ba ma batun kuɗin hayar ba, baki ɗayan gidan ma ba shi da iko da shi.
Sai ce ai ba kuɗin haya ba, gidan ma yafi ƙarfinka, mun yi a banki zai ka ajiye mini. Da na zo banki na zo ni tambaya ban samu ko andala ba a ciki, Allah kuma ya kawo ni, da Allah ya kawo ni, na ce wane, ka ji tsoron Allah. Sai ce Allah waye gan shi. To kaga wannan ba za ka yi ɗaukan shi ba, ka ce za ka kai shi kotun musulunci yanzu. Ai amana ce ga alaka, ba zan taɓa tsammanin zai cuce ni ba, kuma yana da gidajen nan irin nawa sun fi ɗari, yana kuma da kamfanin robobi, ba zan yi tsammanin ba zai ci nawa. Sai ce to tunda ni magana ta kai haka ne da kai, zan je akwai hukuma zan je na kai ka hukuma. Sai ce ai ni ne hukuma, in ji shi duk da kaje za a koyi wannan ƙara, saboda yana da kuɗi kuma ɗan gari ne, kuma ya san gari ya san komai. Barazana ta cewa in na nufi wannan waje ma zai iya sa mutane su daddatsa ni su kashe ni.
To lalle fa babu shakka wannan kotu ba wadda ake rantsuwa da Alƙur'anin ba ce ta Bature ce, kuma mai shari'a Rakiya Lami Sani ba ta kori ƙarar ba, domin dai sai da 'yan sanda suka zurfafa bincike akan al'amarin, saboda attajirin a baya har wata da awama yayi cewar mutumin ya siyar mar da gidan ne, har ma ya ba da wata lamba da ice wai a ciki ya tura kuɗaɗen gidan, inda a binciken ƙwaƙwaf da jami'an 'yan sandan suka yi sai suka gano cewa tsabar kitimurmura ce da san zalunci kawai, don haka attajirin ya ƙulla wannan zance saboda ya cuci ɗan uwan nasa, dalilin da isan ya su 'yan sandan da kansu suka cike masa takaddar tuhumar cin amana da zamba cikin aminci, har ma da barazana ga rayuwar wannan mutumi, suka kuma maka shi a kotun. To amma fa sai dai duk da wannan ƙoƙarin binciken ƙwaƙwaf da 'yan sandan suka yi, suka gano wannan lauje cikin naɗi, suka kuma miƙa a gaban kotun, akwai sauran rina a kaba, domin dai shi wannan attajiri ya ɗauki wani gundume mai lauya, wanda shi bayan baristan ma kuma datta ne mai laƙabi da AM Bello, inda bayan an karantawa attajirin tuhumar da ake masa ya musa, sai aka nemi belinsa, bayan kuma an ba da belin nasa aka sanya rana domin fara sauraron shaidu, kuma a yau da ranar ta zo sai shi attajirin bai dawo kotun ba, aka ce ba shi da lafiya, lamarin da isan ya lauyan da ike kare mutumin barista Lukman Awwal Abdallah yake cewa tsabar salon jan shari'a ne, saboda a cutar da mai haƙƙi, tunda dai yanzu ya baro Saudiya ya tare a nan Kano, kuma baya komai saboda wannan shari'a.
Kafin ya tafiya kamata a sanar da kotu cewa zai yi tafiya, sai kotu ta bada umarni. Abubuwa ne na zalunci, so suke su cutar da shi mai haƙƙi. In ba haka ba, ya za ka zo ka tafi kotu ta ce ga ranar da za a dawo kotu ka ki ka zo kotu, raini ne ga kotu ma. In kotu ta baka rana, in ba za ka samu daman zuwa ba, za kamata waɗanda suka karɓi ka beli, wato shawarti, ya kamata su zo kotu su yi kotu bayani. Muna da kyakkyawan zato da shari'a, adalci muke so daga ƙarshe dai. Kotu ta yi mana adalci, mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa.
Mun kuma tuntuɓi babban lauyan attajirin don jin ko me zai ce, amma sai ya ce shi baya magana idan ana kan kotu, don haka ne muka koma ga kungiyar kare haƙƙin ɗan adam wadda take cikin al'amarin, don jin nata martanin ta bakin shugabanta Alhaji Muhammad Bello Gadanƙaya.
Wannan mutumi da ake so a zalunta, in Allah ya da, Allah zai nuna shine Allah yafi karfin kowa. Duk wanda yace yafi wani kudi, yafi wani mulki, yafi wani karfi, yafi wani damara, yafi wani rawani, to bai fi karfin Allah ba.
To 26 ga watan gobe dai ita ce ranar da za a ci gaba da sauraron wannan shari'a, kuma kafin ranar wannan shine jigon rahotannin namu wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995 sai kun aiko kuma daga batun zargin attajirin na zambatar dan uwansa mazaunin kasar Saudiya kan ta meman gida na miliyoyin naira sai kuma wani korarren Saudiyar da ake zargin ya tara wasu manyan mata tukara abokansa a wani gida dake unguwar Kawo suna zaman morewa inda su kuma al'umar unguwar suka rarake shi zuwa hukumar Hizba. Tukarin matan dai sun sha kamun askarawan Saudiyar ne inda suka mayar da su garuruwansu daban-daban, ɗaya wani ƙauye a nan Kano, ɗaya kuma ƴar can ƙasar Niger ce. Kuma da ke dama can tun a ƙasar Saudiyar abokansa ne sun saba da irin zaman da suke yi, sai zaman garuruwan nasu ya gagare su. Kuma shi abokin nasu tun da shi dama tuna an kamo shi ya dawo Kano ya tare, sai suka ci gaba da chatting da shi. Inda ya gayyato su suka zo suka tare su uku a wannan gida suna tarkokin su. Ita kuma mai gidan wadda ta bashi hayar ta ga ba za ta lamunta ba.
Shine kuma da ta ji haushin wannan sai ta je ta kawo ɗan bijilinti. Ɗan bijilinti kuma daga nan muka zo da su ya muka zo nan yanzu ba. Ɗaya kwanan ta biyar, ɗaya kwanan ta uku ran. To kuma dai yanzu wannan ita waccan yani dogo wadda muke tare da ita ta dan yin sanin Nigeria din da akai akai wani lokacin tana shigawa. Na kuskure aikata abin da ba shi ba kuma nazo an nuna min kuskure na. Idan ce mutane gaba su kiyaye ma gaba irin wannan abubuwan gaskiya ko wane ne ya yi same shi cikin irin wannan halin.
To duk kokarinmu na magana da tukarin matan dai sun ki magantuwa, watakila ko dan saboda shiru ma amsa ce. Shi yasa muka tuntubi Dr. Yakubu mai gida Kacheko, mataimakin komandan hukumar, inda yace madalla da kokarin wannan matar gida da ƴan bujilante din, tunda dai sun taimaka wajen a yaki badala.
Su yan kwamiti na unguwanni musamman ma kamar irin su unguwar shekara, irin su ɗanbare, irin su Kawo, irin su Tishama, duka waɗannan suna da wannan kwamitoci da suke daƙile baɗala a yankunan su. Muna godiya ƙwarai da gaske. Takan za mu ɗauka mataki biyu ne. Ita wannan da kita ƴan Niger ce kuma karo na farko ne, za a yi ƙoƙarin a rubuta takarda zuwa ga ofishin jakadancin su a danka ta a hannun su cewa ta bar Kano. To ita kuma wannan ɗaya ita kuma za a yi ƙoƙarin a nemo iyayenta don su zo, ta ma tun da karo na farko ne, a zauna da su a tattauna a ba su shawarwari kuma su je su sabon ne idan aure ta yi a nan ta yi aurenta. To shi ma dai muna nan muna ta tattaunawa kan yadda za mu yi da shi. Idan ya zama karo na farko ne za a iya ya je kuma a danka shi a samu sharuɗa kar a sake gani.
To sai mu ce Allah ya kyauta amin. Kuma yanzu za mu yi adabo da labarai masu jiɗi da ƙasar ta Saudiya, inda za mu dawo gida nan Kano. Mu kuma je ga jakadiya a Sama'u Sadiq Bebinais ta cikin fannin zawarawa don jin ko a wannan makon me ya kashe auren har ta kai an shiga layin zawarawa.
Ruwan Allah za mu so mu ji me ya raba ka da takamata.
Muna zaune da ita da matar yayana. To abinda shi ya shigo da shi gida na ɓangaren iyalinsa in ta gani ita burinta lallai sai na yi mata kamar yadda shi wannan yayana yake yi wa nasa iyali. Ni kuma gaskiya ba ni da ƙarfin da zan yi, amma takan matsanta mun da cewa sai na yi koda a rubuce ne. To yana ɗaya dalilin da yasa ba mu samu zaman lafiya da ita ba kenan, wanda ta kai mu gaban mai shari'a.
To amma na ji ka ce tana ce maka misali sai ka rubuta kamar yaya abin da za ka yi mata za ka rubuta ko me?
Tana buƙata abin da zan rubuta wanda zan yi mata. Ni kuma ina ganin cewar in na dau alƙawarin zan yi mata wannan abin ba ni da halin da zan mata. To Allahumma salli ala, idan na zo gida ba zan samu hutu ba har sai na dau alƙawarin cewa zan mata wannan abin koda ba zan mata ba.
To amma ya batun iyaye, baka ganin iyayenta ku dan yi magana a mata ƴan nasiha?
Iyayenta da jijeyi. To amma ita ta dora kanta akan halayyar banza ta bin kawaye, wanda su din nan su da mazajensu ba ɗaya ne da ni na tamazin ba. Su sun fi ni ƙarfi ta komai.
To ko dai baka danyi mata abin da ya kamata?
Mustada ina yin daidai gwargwadon yadda Allah ya hore mu mata, kuma bana barin ta da yunwa. Hatta kayan abincin da nake siye ma ina ajiye shinkafa buhu guda take ɗauka take kaiwa gidan makota take siyarwa don ta biya bukatunta. Kuma ni ba rasawa ne ba wanda zan mata musala a daidai gwargwado.
To ta shawara za ka ba mata masu irin wannan ɗabi'a?
Dan Allah dan Annabi su canja halayensu su zauna lafiya da mazajensu. Zaman aure shi ne mafi a'ala a gurin ƴa mace.
To sai a yi hattara ma'aurata, tunda dai gani gawa ne an ce ya ishuwa na tsoron Allah. Kuma yanzu za mu je ga babban manaja Aminu Bello dan ya sada mu da sakonnin ofishin Muhammad Umar Sharada.
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu san cancanta ado dan burge mai gida ina mata masu san kece raini a gidan biki ina mata masu san zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shaƙi da galla gallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chicken Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani a bin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantun kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da karamar riba muka dogara da neman alba
Kai ni kan yau naga ta kaina waya kullun sai ci min kuɗi take kamar gara na sayi data dan shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce waye daga layin wayar da nake amfani da shi ne dan haka ni kan kawai na gaji
shakurin minka abokina aika ta faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanonin sa mai suna yau da gobe communication MTN data partner tare da hadin gwiwar kamfanin MTN wannan company shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai karfin network sannan kuma suna register line wato idan ka siya nan take sai ai maka register
sannan akwai waya ta naira 8000 da zarar ka siya zaka samu kyauta ta SIM da kuma naira 500 domin ka sai data
kamfanin sai shahara wajen dawo muku da lambobin ku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK retriever kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G suna yin swapping din layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU
kamfanin yana sai da data dan shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin Festilin
wannan kamfanin yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G 3G zuwa matakin 4G zaka same su ne a opposite tashar rijiyar zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalira opposition su mai lamba 416 kan titin Gwarzaro dake kanan Dabo ko ka tuntube su ta lambobin wayoyin su kamar haka
0803320 7776 ko kuma 0803320779
yau da gobe MTN communication data partner muna da shahararrun ma'aikata dan share muku hawaye
to madalla idan muka leka fannin mu na lafiya kuwa jakada Nasir Khalid Abubakar ya zanta da wani ƙwararren likita Dr. Halliru Gwarzo dake sashen binciken jini a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda tattaunawar ta mai da hankali dangane da alakar azumi da lalurar ciwon sikila
ciwon sikila da karcewa a motsin jini akwai abubuwan da suke iya taso musu da cututtuka akwai abin da ake ce ma kwayoyin cututtuka na infection kamar cizon zazzabin cizon sauro da rabuwar infections na kamar mura ko idan mutum ya yi fitsari yana jin ciwo to urinary tract infection so banda wannan kuma abu na biyu da ke taya musu da ciwo shine rashin ruwa da yawa a cikin jiki wanda a turanci muke ce ma dehydration wato ruwan jikin su ya kasa da yawa sai ciwon ya tashi to idan ka lura zaka ga azumi abin da ke faruwa shine ba kama shan ruwa kai har sai an sha ruwa sannan zaka sha ruwa kana zama dehydrated ruwan jikinka yana yin kasa to kaga wanda yake azumi yana da iyuwan ciwon sai tashi
wanda yake dauke da wannan larura yayi kamata ya kasance
ya kamata ka san cewa wannan abun zai iya taya maka da ciwo sannan in kana azumi in ka zo kuma sahur lalle ka ci abinci sai ka sha ruwa kuma ka nemi abincin da zai iya taimaka maka ya rike ruwa a jikinka ba wai dole sai shi ainihin ruwan ba duk abin da yake ruwa to liquid kana iya shan zobo kana iya shan lemo kana iya shan shayi kana iya shan kunu kana iya shan farau-farau kai ta kuma yi akai-akai
mun ji abin da ya kamata mutum ya sha musamman mai dauke da wannan cuta ta sikila to kuma me ya kamata shi ya ci
rashin lafiyar su ba kamar rashin lafiyar da muka sani da take ake cewa kada ka ci abinci kaza ko sai ka ci kaza ba gaskiya sikila ba haka bane duk abin da dan adam yake ci na gina jiki an ce mai ciwon sikila ya ci ba taba cewa kada ya ci kaza ba
to masu lalurar sikilan mu ne muku fatan gudanar da ibadar azumin lami lafiya ya kuma raba ku da cutar baki daya amin mu kuma da bamu da ita Allah ya kara nisan tamu da sauran al'umma to anan kuma ajali ya kace in ya kira ko babu ciwo sai an je domin dai wasu ƴan matan karkara hudu ne suka yi shahada a ruwa bayan da suka kammala shan inuwar mangwara susu goma can a wani ƙauye dake karamar hukumar Dawakin Kudu kuma gwarzan jakada Ma'azu Musa Ibrahim shine da cikakken wannan rahoto.
Kammala yi wa waɗannan ƴan mata hudu sallar jana'ida kenan kamar yadda muka ji daga bakin limamin da ya jagoranci sallar a ƙauyen Dan Maje dake karamar hukumar Dawakin Kudu a nan Kano. Ƴan matan dai su kimanin goma waɗanda shekarunsu ba zai wuce 14 ba a duniya sun dunguma ne zuwa wata bishiyar mangwaro a wajen garin da niyyar jifan tsuntsubi da dutse ɗaya wato bayan an sha inuwar mangwaron sakamakon ranar da ake zabgawa ga kuma azumi a bakunansu sai kuma a ɗibo mangwaron idan za a dawo gida. To sai dai a lokacin da waɗannan ƴan mata suke tsaka da shan inuwar wannan mangwaro tun ba a kai ga fara ɗiba ba sai wasu daga cikinsu suka ba da shawarar a je a yi wanka duba da wannan rafi a kusa da su yake ai kuwa shigarsu ke da wuya sai hudu daga cikin ƴan matan suka kasa fitowa a yayin da guda shidan kuma suka fito da ƙyar suka kuma dunguma zuwa gida domin ba da labarin abin da ya faru. Sani Dan Maje ɗaya ne daga cikin iyayen waɗannan ƴan mata ya bayyana kaduwarsa da jin wannan al'amari.
Na takaitu wajen wata fadama da ake buhun dutse daya ta ce sai kuma ta yaya na ce sai kuma ta makota na ce sai ma ta makoci na ce sai dai ne addu'ar Allah ya ji ɗansa Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta.
Isma'il Sani da Musa Sani yayye ne ga wasu daga cikin waɗannan ƴan mata su ma sun bayyana jimaminsu duba da ɗaya daga cikinsu ya ce bai daɗe da ɗebo waɗannan ƙanne nasa daga makaranta ba. To da fatan Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu. Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda.
To malamin addinin musulunci a nan Kano dai malam Mukutar Umar Sharada ya jaddada shahadar waɗannan ƴan mata guda hudu a zantawarsu da jakada Bahari Isa.
Shi musulmi a koda yaushe baya asara muddin mutum ya mutu yana musulmi abun munna ne. Na biyu kuma shine mutum ya mutu a ruwa wanda shi ma yana daga cikin jerin inda idan mutum ya mutu a ciki yayi shahada sadaka wannan muna yi musu munna ai sun mutu a babban wata mai alfarma iyayensu sai dai su yi musu addu'a ba bakin ciki za a yi ba.
To su ma dai dubun dubatar al'umar da suka bibi wannan labari bayan da muka sanya shi a shafinmu na Facebook sun bayyana tarin addu'o'insu da kyakkyawan fata ga waɗannan shahidan ƴan mata guda hudu inda Abdulkadir Dayyabu Jammaje yake cewa Allah ya gafarta musu. Abdulrahman Yama Audu ma yace Allahu Akbar Ubangiji ya ba mu ikon dacewa da mutuwar shahada inda ita ma Ikram Muhammad tace Allah ya ji kansu ya sa mutuwa ta zame musu hutu am. Abubakar Ayuba Nako Abians da takwaransa Abubakar Shekamun Dadu suka yi tarayya wajen fadin Ubangiji Allah ya ji kansu inda shi ma Awwal Sabi Ethiopia da Tasiu M Duja Albasu da Usman Wakilu Kura har ma da Aisha Makka da Abubakar Dahir Chambalin Naibawa da Mamman Gwanasar Akirogo har ma da Ibrahim B Sani da Dilfero Sani Tallagarko da Adam Sani da Baita Abubakar Dutsa dukkaninsu suka yi tarayya wajen fadin Ubangiji Allah ya ji kansu ko da dai ba su kenan ba sai dai saboda lokaci. Kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin ku bayyana ra'ayoyinku akan labaran da muke sanya muku gabanin kawo shirin a wannan lokaci. Kuma ku saurari shirin baki daya har ma da shirye-shiryen tashar kai tsaye lokacin da ake gabatar da su a shafinmu na internet www.dalfmkano.com ko kuma a shafukan online radio streamer radio live from Naija. Kuma duba da lokaci za mu ja labulan shirin mu sanya masa aya a madadin Bahari Isa wanda shine Isa da ni da ku sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu har da taimakon Ma'azu Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum.